Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 29 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci 16-2560. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu Makiri ne tare da Lada Ibrahim Ayawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu. Bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa Sufeto General ɗan sandan Najeriya ya tuɓe kwamishinan ɗan sanda a jihar Kogi. Bayan haka kuma za ku ji cewa wasu ‘yan bindiga sun kai hari a kan ƙauyen Bawar Daji da ke ƙaramin hukumar mulki ta Anka kuma sun kashe kimanin mutane 30. Haka kuma Usman Ahmad Kabara na tafi da shirinsa na Nakasa, muna kuma ɗauke da sharhin jaridun Ghana da kuma saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun gaba jin labaran duniya.
Masu are, assalamu alaikum. Har yanzu shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da yi wa gwamnatinsa garan bawul domin koko a ranar Laraban sai da ya sallami sakataren kula da tsoffin soja David Shulkin. Ya ce ina mai farin cikin bayyana wa jama'a cewa na kudura aniyar mika sunan wani sananne mai kima a idanun jama'a, Admiral Ronnie Jackson, domin ya zamo sabon sakataren tsoffin soja. Wannan sakon dai yana kunshe ne a shafinsa na Twitter. Ya ce amma kafin majalisa tabbatarwa Admiral Ronnie na din nasa, Robert Wilkie na ma'aikatar tsaron Amurka zai riki mukamin na wucin gadi. Ina gode wa David Shulkin na kokarin da yayi wa kasarmu da ma tsoffin sojoji. Shirya Jackson shi ne babban likitan shugaba Trump, mukamin da shugaba Barack Obama ya nada shi a shekarar 2013, kuma ko da Trump ya zo ya ci gaba da riƙe shi a kan wannan mukamin. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta yaba da martani mai ƙarfi na Amurka ta ɗauka na korar jami'an diplomasiyyar Rasha su 60 bayan da aka aza laifin cewa hukumomin ƙasar da ke Moscow su ne ke da alhakin kai hari da sinadari masu guba kan tsohon ɗan leƙen asirin Rasha da ke zaune a Birtaniya. Sanarwar da ta fito daga fadan gwamnatin ƙasar ta Birtaniya da ake kira Downing Street ta ce May ta yi magana da shugaba Trump ta wayan tarho, tana shaida masa cewa Birtaniya ta ji daɗin matakin da Amurka ta ɗauka na cutar da Skripal da ɗiyarsa a garin Salisbury a Birtaniya a farkon wannan watan. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawan zaton shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai yi abin da ya dace ga al'ummarsa da ma bil'adam baki ɗaya ta wajen ɗaukar matakin wargaza shirin makaman nukiliyan ƙasarsa a mashigin Koriya baki ɗaya. Trump ya yi wannan magana ce a shafinsa na Twitter jiya Laraba. Ya ce duk da yake dai yana nan kan shirinsa na ganawa da Kim, duk da haka ya jaddada cewa akwai buƙatar ci gaba da matsin lamba ta fuskantar aiki da takunkumin kare tattalin arziki a halin da ake ciki. Kuma yanzu haka China ta ce a lokacin wata ziyara da Kim ya kai mata asirce, ya bata tabbacin cewa zai jingine wannan batu na makamin nukiliya kana ya tattauna da Amurka da ma makwabciyarsa Koriya ta Kudu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙungiyar Al-Qaida na cikin 'yan ta'adda biyu da aka kashe a wani harin haɗin gwiwa tsakanin sojojin Amurka da na Libya a ranar Asabar wanda ya faru a kudu maso yammacin ƙasar Libya. Ba da jumawa ba, sojojin na Amurka sun tabbatar da kai wannan harin a kusa da garin Ubari, amma sun ce 'yan ta'adda biyu ne kawai aka kashe. Rundunar mayakan Amurka mai kula da Shiyar Afirka ta tabbatar a jiya Laraba cewa ba shakka an kai harin wanda shi ne irinsa na farko da aka auna ƙungiyar Al-Qaida a ƙasar Libya, inda aka kashe Musa Abu Dawud wanda shi ne yake horas da 'yan ɓangaren 'yan ƙungiyar ta Al-Qaida da ke yankin arewacin Afirka da ake kira Maghrib. A jiya dai wata ƙungiya mai alaƙa da Al-Qaida ta tabbatar da mutuwar Dawud a harin da sojan Amurka suka kai, kamar yadda kafar bayyana tattara bayanan sirri da ake kira SIR ta bayyana, wanda ya maida hankali a kan barazanar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda suke yi. Kenya hukumomin ƙasar sun ci gaba da tsare wani ɗan hamayya miguna a tashar jirgin sama na ƙasar sun hana ya shiga kasar duk koda umarnin da wata babban kotun kasar ta bayar cewa ya bayyana a gabanta ya bayyana gabanta jiya Laraba. Wannan mataki da gwamnati dauka ya sa ayar tambaya akan sulhun da manyan ƴan siyasan kasar suka ayyana a farkon watan nan. A cikin watan Janairu ne dai gwamnatin Kenya ta kama shi bayan da ya halarci bikin rantsar da shugaban ƴan hamayya Raila Odinga a zaman shugaban kasa na jama'a wanda kusan barkwanci ne kamar yadda masu sharhi suke cewa. A watan Janairu ne dai gwamnati ta tasa kiyarsa zuwa kasar Canada inda yake dan kasa. A ranar Litinin ne yayi kokarin ya koma Kenya, gwamnati ce ya ki ya shiga kasar da passport na ba sai da ya shiga kasar da passport na Canada ba. Gwamnati ta ci gaba da cewa ya ki ya amince da visar wata shida da aka bashi. Gwamnati ta dage kan cewa shi dan kasar waje ne. Lawyer kuma ya ce gwamnati tana rike da passport dinsa na kasar, abinda kawai za ta yi shine ta sabunta passport din ta buga tambarin cewa ya shigo ko ya dawo kasar. Haka Kenya aka haifi Miguna kuma nan yayi shiga nan ya girma a lokacin rayuwarsa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, Sofeto General ƴan sandan Najeriya Ibrahim Idrisu ya bada umarnin tube kwamishinan ƴan sandan jihar Kogi a cikin wata sanarwa da headquarters ƴan sandan ta fitar wanda wakilin mu Hassan Maina kai na aiko mana.
Wata sanarwa da headquarters ƴan sandan Najeriya ta aiko mana a daren jiya ta ce Sofeto General ƴan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya tube kwamishinan ƴan sanda na jihar Kogi Mr. Ali A. Janga. An soya mai wurin aiki kana za a kaddamar da bincike a kansa. Wannan ya biyo bayan tserewa da wasu ƴan dabar siyasa biyu, wato Kabiru Sedu da ake mai lakabi da Osama da kuma Nuhu Salisu da ake kira Small, suka yi daga hannun komar ƴan sandan. Waɗannan mutane biyu su ne suka ce wani ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogi Senator Dino Malai suka ce ya sai musu bindigogi kuma aka tsara gabatar da su gaban wata babbar kotun tarayya da ke Lakwaja. Bayyanar su a gaban wannan kotun kuma ka iya zama ƙarin hujja na tuhumar shi Senator Dino Malayan. Koda bai cin cire kwamishinan ƴan sanda Janga, shi ma komandan rundunar ƴan sandan Najeriya mai yaƙi da ƴan fashi da makami a jihar Kogi da wani DP1 ƴan sanda na Lakwaja da ma ƙarin wasu manyan jami'an ƴan sandan da waɗanda ake zargin suka tsere daga hannunsu duk an dakatar da su, an tsare su. Za kuma kaddamar da bincike a kansu don tantance irin rawar da kowanne ya taka har waɗanda ake zargin suka tsere. Tuni dai an naɗa Mr. Isa Sunday Ogbu a matsayin sabon kwamishinan ƴan sanda na jihar Kogin. Tserewar manyan waɗanda ake zargi dai daga hannun ƴan sanda ba wani sabon abu ne a Najeriya ba, domin ko a baya ma sai da wani babban kwamandan Boko Haram da gwamnatin Najeriya ke neman ruwa a jallo a wancan lokaci ya tsere daga hannun ƴan sandan, lamarin da ya sanadiyar dakatar da wani kwamishinan ƴan sanda da mukarrabansa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Hassan Maina Kaina. Wasu ƴan bindiga sun kashe mutane kimanin 30 yayin da suka kai wani hari a ƙauyen Bawar Daji da ke ƙaramar hukumar mulki ta Anka a jihar Zamfara. Ga dai Murtala Faruk Sanyi na da ƙarin bayani.
Tun a yammacin ranar Talata ne maharan da ke ɗauke da bindigogi suka yi dirar mikiya a ƙauyen Bawar Daji da ke ƙaramar hukumar mulki ta Anka, tare da yin harbin kan mai uwa da wabi inda suka karkashe mutane. Wani mazauni ƙauyen da ya nemi a saka sunansa saboda dalilan tsaro ya ce maharan sun sake dawowa jiya Laraba a daidai lokacin da ake ƙoƙarin jana'izar waɗanda suka rasu, inda nan ma suka buɗe wuta tare da ƙona garin baki ɗaya.
Sun ka farma garin mu na Bawar Daji, sun ka kashe mutum kimanin mutum 25 da jiya. To bayan kuma an zo ana jana'izar sun ka dawo sun ka ƙara kashe mutum 9. Yau sun mutum 30 ba dai sun ka kashe, kuma sun ka kunna magarin wuta. Yanzu ma haka ga mutane na an kawo asibitin Dangulji. Waɗansu kuma wanda yake an yi da su, wasu kuma suna Anka. Ga mata nan da maza da ƙananan yara suna nan Dangulu da duk makarantun nan boko na firamare da sakandare. Kuma har yanzu babu sojan da ya isa garin nan ko wani jami'in tsaro. Mutane sun ɓata barkatai, waɗansu suna cikin daji, waɗansu sun kakkare, yanzu ba mutum biyu na an shigo da su.
Mene ne kiyasin adadin maharan?
Sun zo saman babura ne, kuma gaskiya suna da yawa sosai don ba za a kirga su ba, suna da yawa sosai. Sannan a halin yanzu babu gawar da an karfe, suna tanya shan cikin daji. Yanzu haka Bawar Daji da ƙauyuka kusan ƙauye 7 ne sun wace kuma tun jiya da misalin karfe dai aka tawanga da kira dadi da su sai yan banga ne kawai suka kawo adadi kuma surin ga yan banga su sai
rundunar yan sandan jihar ta Zamfara ta tabbatar da aukuwar lamarin to amma ta musanta zargin rashin kai daukin jami'an tsaro DSP Muhammad Shehu shine kakakin rundunar yan sandan jihar
ne kuma ra suka afka makarin to amma dai tare da daukin rundunar yan sanda ta kai tare da haɗin gwiwa sojoji Allah ya taimaka abin da ya zanta irin yadda ake tafiya a wannan yanayi dai an samu mutane uku da suka karɓi rayuwa to kuma har yanzu kamar yadda nake faɗa ma wannan haɗin gwiwa na sojoji da yan sanda suna yin da gudanar da sojojin ganin cewa an tafiya wanda suka yi wannan aikawa
to sai dai rahotanni sun nuna cewa a harin farko kaɗai maharan sun kashe mutane kusan 25 na biyu ma sun kashe kusan 9 hasali ma an ce sun kona garin baki daya
wannan dai bayanin da nake faɗa maka bayani ne wanda muka samu a hukumance da su ko kuma jami'an da ke wannan wuri kuma wani ƙarin bayani ko ƙarin haske dangane da wani al'amari sai in mun ƙara samun bayani daga gurin su
akwai korafin cewa jami'an tsaro ba su kai dauki cikin lokaci ba a ƙauyen da lamarin ya auku
a gaskiya ba ne CPO na anka yana da sunan da zai magana da kai da zai faɗa maka shi ya jagoranci zuwa wannan wuri saboda haka magana cewa wai jami'an tsaro ba su wannan wurin ba gaskiya ba
a makon da ya gabata ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ziyarci jihar ta Zamfara a ci gaba da zagayen jihohin da ke fama da tashe-tashen hankula inda ya yi alƙawarin ɗaukar matakan yaƙi da maharan yan kwanaki kalilan bayan tabbatar da kashe shugaban yan bindigar jihar Buharin daji Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
kuma dalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna kafin da mu ci gaba sai a ci gaba da shakatawa da wannan wakar
mai ne maka wanda ba yau dan Allah ka sanar da ni lallai kin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai dai ni lallai mu zauna lafiya garwato su sun samu a matsala babu kyau tun da an yi a baya ko kun gani lallai ku daina bakin cikin juna Allah ke magani lallai bacin yanzu ga zo ku taru mu zauna lafiya
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawa lafiya shi da cigaban Najeriya
masallaci ka je joji ya fito duka kun tsaya sai ku je an tashi kallau yau lafiya
lallai
tutar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lallai
bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawa lafiya shine cigaban Najeriya
mu kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi
lallai
bashir cutar da mu sada wanda ba sa son Najeriya
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawa lafiya shi da cigaban
to madalla har yau dai kafin shirin mu na gaba ga wannan sako na sabon shirin sashen Hausa na muryar Amurka
idan fakwaya ta narke
kan wewe na kwaya sun dauka gaye ne
kwaya kala-kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata amma ni ina shan yawun maciji ne
in kwaya banda kwaya
idan fakwaya ta narke
na hutawa na ne baba ci nake yi ba kawai in sha in huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba
shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chad duk ranar Lahadi
tare da ni Hafsat Maina Muhammad idan kwaya ta narke komai yana iya faruwa
muke yayi shan kwaya domin tana rusa rayuwa
san na kwaya ta narke kai ya
kare to madalla sai a tsimaye shirin idan kwaya ta narke Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku ƙarfe 2:15 na dare a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Sunana Usman Ahmad Kabara a cikin shirin Nakasa ba kasawa ba. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mal Abdullahi Jugunu, mun ji labarin cewa hukumar zabi ta Najeriya ta fito da yadda mutane masu bukata ta musamman za su iya jefa kura'a musamman kutari da ba su da hannu ko kuma inda hannayen su bisa larura suka datse guda biyu babu yaya za a yi su dangwala da kuma makafi waɗanda ba su gani ya za a yi su lalaba su dangwala kura'a. Shin me ya faru Mal Abdullahi Jugunu?
Alhamdulillah, nan waye ma na kasassu mu kai ne da zaben za shi go na 2019. Albishir ne zai shine ga ainihin masu ciwon kutista da wanda bai da hannu guda biyu ga baki daya, sannan da kuma makafi wanda ba su jin kura ba sai aka su sai maka rikosin ci mana abinan na bread inda aka shafa da aka ji alaman
wanda za ka zaba.
Iya, don wannan wanda za ka zaba.
Iya.
Sadan, in kuma ka ce wasu kuma...
Oh, in na fahimce ka, in suka shafa irin wannan rubutun mai kaman ƙurzu-ƙurzu, in suka shafa za su ji suna wanda za su zaba wanda suke so suna yan takara?
Iya, za su ji suna yan takara da kuma
jami'a.
Sannan muka ce kuma don ana samun matsaloli wajen idan makaho zai jefa kura, watakila zai amfani da dan jagoran shi canja ba mutum waje ce ba shi yake so ba. Kowane inda ake jefa kura'a, akwai kasashe ɗaya da za a ɗauka aiki a wajen da zai zauna da lalwa da inda na kasashe za su yi jefa
kura'a.
Idan makaho ya zo to kaga shi zai ce wani jami'ar ke so ga wani jami'ar ke so sai shi ya ce to ga inda za a jefa mashi. Ba tare da agent ya sani ba ga abin da ke so a jefa kura'a ka ji alamu ke so. Saboda ana cutar da mutane da yawanci makafi mu. Za mu je mu kafafan watsa labarai da ya mai da Hausa da Yarbanci da Igbo. A dinga waye mana kasassu kai cewa ga yanda su jefa kura'a kuma ga yanda su ba 'yan ƙasa ne. Yau idan kana gurgu kura'a ka ba gurguwa bace mai gaskiya ce santan. Yau idan kana makaho kura'a ka mai gani ne tafi kowa gani a duniya. Yau idan kana kurma kura'a ka ba kurma bace tafi komai ji a duniya. To haka muka so mu haka zai haka za mu.
Taron da su aka yi din ainihin su suka kira don su bayyana muku haka ko sun tattara mutane ne ko 'yan jarida suka gaya ma?
An tattara mana duk na kasassu da mai ruwa da masu ruwa da tsaki harka da kasassu aka tara mu da ita shugaba da kasassu na kasa baki daya da kuma a kowane bangare an ɗauko kurame an ɗauko makafi an ɗauko kutare da sauransu duka sun hada.
Ku kungiya ko in ce a kungiyance a tsakaninku ya za ku yi ku tabbatar da cewa su kamar makafi guragu kutare da sauransu musamman da kai magana akan kutare da maganan dangwala kura'a da makafi da ba sa gani ya za ku yi ku tabbatar sun karɓi wannan tsarin don ganin cewa an dama da su kasa dinga irin na mutanen gari wani sai ka ji a ce ai ni ba na zaɓe ni ba na siyasa.
Shi ne nauyin wayar da kai da za ta yi ma al'ummar na kasassu musamman a arewaci da muke da shi a lungu-lungu da muke da shi a kasar nan. To kaga tunda ta ɗauki nauyin za ta wayar ma kai da za ta biya kuma ita kafafen watsa labarai don a taimaka mana kasassu kuma za a shiga unguwanni a dangane taimaka mana kaga ai ba ƙaramin cigaba muka samu ba.
Wato in ba su bi wannan akwai matsala. To amma kana ga cewa za su ba da haɗin kai yadda ya kamata su masu bukata ta musamman?
Eh, za su ba da haɗin kai. Sai su ma sa su zaɓi na gari. Ko ka san da akwai guragu da suka fito takara, akwai makafi da suka fito takara. Kaga dukkansu ba za su samu gaci ba kuma ba za a misali kaga muna samun matsaloli na aitar da doka wanda ya shafi na ƙasarsu. Kaga in ba muna ciki ba
ba za ta nuna ba yadda ya kamata. Nuna ta zai wahala.
Yanda ya kamata kaga yawa za ki bar wa kaga hawa gidajen sama yana ba mu wahala kwarai da gaske. Yanzu kaga da muka tafi wajen ainihin ɗin kaga an mana hanyar da kasasu amma dai akwai matsaloli saboda sai dai lift guda ɗaya ne ko guda biyu ko muna da yawa.
Wai nan mai dama-dama kenan.
Idan kowanne aka ce yawa mai dama-dama to kaga an kaje wani hotel ɗin ma sai dai ka hau sama ba mu kasa ba mu hanyar da kawo da
eh kuma kaga kamar anan koda ba lifta bane misali a ce hotel din hawa ɗaya ne wanda za a ce ai yayi kadan a sa lifta misali sunan suna cewa elevator so kafin a sa wannan sai kaga cewa a kafar biye nan gefen ta za ga anyo ne mai silbi haka wanda za a iya gungura keke a hawo
yau wanda wani mutum ba zai iya gungura da kai
da kanshi ya hawo eh ko ya sa
babu anan idan an kafa doka aka ce ya zama doka ne wajibi ne walau company ne walau ma'aikata ne walau duk abin ne zaman to dole ai asibiti ne gidajen haya ne na kasuwanni a yi ne kaga to kaga wannan ai mun samu ci gaba kaga dole sai ka fice ciki ka shiga cikin siyasa ana buga da kai sannan ka dama da kai sannan ka zama kuma kai ma dan kasa ne yanda kowa da yi dan kasa yake misali kaga na shiga jirgin kasa daga Kaduna zuwa jihar Abuja da na shiga sai naga akwai bayi saka ta kuma na kasa su sai aka rufe na kasa su sai ka sai kira mu aka ce da Allah
zan shiga yawa
sai ka arfi da cewa
dan me za a rufe
ka shiga sai na ce a bakwai sa ba
ya za a to me amfanin shi
sai a bude mu eh nake abude mun koko in rubuta petition akan ku
yawa
nan take aka bude
dole yawa to kaga kuma na tasasu ko mutane masu bukata ta musamman sai sun tashi tsaye su ma kenan
yawa dole da bude rice dole abai aba ka zo rubuta petition nan take aka bude aka gyara wajen da nazo kuma ka ga abude mun na shiga waje ne nan na tasasu da kai
yawa
dan an burge mu wannan
yawa kuma dama ai su tura in zasu wannan dole suna yin irin wannan abin sai dai mu muke amfani da shi
yawa kan ka banje ka tsaya ga an samu an ce maka ba na kasan nan misali kaga ana biyan 1500 to amma kuma da 750
ne eh kaga yayi kyau haka kun sami rahusa
kaga da mai babban fatin yawa an samu rahusa kaga akwai hanyoyi ko da gurbin da shiga da abin da duk akwai hanyoyi da
su da ma nan jiragen kasan su duk da wannan hanyoyin da motocin su na bus duka akwai to kaga aka kai shi can sai dai mu muke amfani da shi
yau to kaga shi ne kaga zaman kai eh ban Allah jama'a to dole mu tashi sai mun nawa na kasan su
su wa kinsu kansu da kansu
kuma ana yi da mutu amma an ka yau amma an ka tsaya kan nan cewa kai ne kasashe ne ka sake ne kasa kankar kanka a cikin sa ne ka fito kuma muka fito dan ane ka taimaka mana
mun gode kwarai wala Abdullahi Gunu da ka samu damar bayyana mana abin da ya faru
ka san shin da dai ka san ce mara karfi ta shi kace bidar ilimi shi yafi wata rana ka fi karfin mai karfi ka barbara har gare ni akwai laifi ban jin dadi ana ci ma zarrafi
nan shirin ya kammala a madadin shi Abdullahi Gunu da ya mana bayani game da wannan sabon tsari na hukumar zabe ta Najeriya game da yadda mutane masu bukata ta musamman wato kamar musamman kutare da kuma makafi za su iya dangwala ƙura a zabe mai zuwa na shekarar 2019 idan Allah ya kai mu a Najeriya sai kuma wacce take hada mana sauti kamar yadda yake zuwa muku wato Julie Lazarus Christian kamar kullum Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa
to madalla a gaida Usman Ahmad Kabara da bakonsa Jukunu yanzu ko lokaci ne da zamu kawo sharhin jaridun kasar Ghana
zamu zo mu sharhin jaridun na yau ne da babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic wanda babban labarin ta shine mai yuwa ayi girgizan kasa a kasar Ghana wannan sashin binciken yanayin kasa ta kasar Ghana ce tai kashidi jaridar ta ce sashin nan na wato binciken yanayin kasa ta kasar Ghana tai kashidi cewar za a iya samu rawan kasa a nan Ghana a dalilin irin girgiza da kasa da aka rinka samu kai da kai a baya har yau dai a jaridar ta Daily Graphic ɗan sanda sun kame kuku anyidaho suna yi masa tambayoyi sa'annan kuma har yau jaridar kuma ta nuna cewa wasu mutum biyu sun kai ƙara kotun koli domin a dakatar da yarjejeniyar nan na tsaro tsakanin kasar Ghana da kuma kasar Amurka a bayan jaridar akwai wani labarin wanda ke faɗa cewa muna bukatan zama lafiya mai dorewa a Dagbon jaridar ta ce dangin wato gidan sarautar nan na Andani na bukin cika shekaru 16 da mutuwar Yana Yakubu Andani na biyu tare da yin kira ga gwamnati da ta tabbatar cewar duk waɗanda ke da hannu a cikin kissan shi wannan shugaba nasu a Dagbon an bari doka ta yi aikin ta ko kuma dai an yi musu hukunci daidai da su. Yanzu kuma bari mu duba sauran ƙananan jaridun abin da suke faɗi. Jaridar Daybreak, bashin sojin Ghana ya ƙazance. Sai kuma wani labarin a Daybreak din, jarinku a Ghana na da kariya, in ji shugaba Akufo Addo. The Publisher, malamar koyarwa sun yi wa Nana Addo Dankwa addu'a Ubangiji Allah ya yi masa albarka. Sai kuma jaridar The Veteran, wadda labarinta na yau, wadda take cewar 'yan Ghana na gayyatar hare-haren 'yan ta'adda. Har yau dai a jaridar ta The Veteran, Setepe, tsohon ministan kuɗi na ƙasar Ghana, ya yi wa gwamnati kashedi. The Punch, an sayarwa ƙasar Amurka ƙasar Ghana. A ƙarshe za mu duba jaridar The Today, an kama Anyidoho akan hurucinsa cewa sabila za su hamɓari gwamnatin Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas, yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum VOA Hausa, sunana Yunusa Tanko daga Bani Mbaka a jihar Niger. Dan Allah ku muka ni sakuna ga dambarwar da ke faruwa a jihar Kogi, wanda ya kai har ya isa babban ɗan sandan Najeriya Idris ya kai ga sauki wannan ɗan sanda statin na wannan jiha. Hakikanin gaskiya ya kamata a ce an yi bincike an gane gaskiya abin da ke faruwa a wannan jiha.
Assalamu alaikum sunana Hausa, sunana Muhammad Awal Sawa daga Zaria. Zan yi magana ne da shawarar da shugaban ƙasar Ghana ya ɗauka gani da mu'amala ganin shigo da sojin Amurka cikin ƙasar. To babbar illar da ba wai shigo da sojin kaɗai ba ne illar. A hukuncin da aka tarar cewa duk abin da suka yi ba hukunci ba doka akan su. Idan nufi idan har ya amince da wannan al'amari to ya yi ƙarfi kuskure a rayuwarsa, wanda kuma haƙiƙa ne ga abin da ta baya.
To madalla, yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a taƙaice.
Har yanzu shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da yi wa gwamnatinsa karan bawul domin ko a ranar Laraba da sai da ya sallami sakataren kula da tsoffin soja David Shulkin. Ya ce yana mai farin cikin bayyana wa jama'a cewa na ƙudiri aniyar mika sunan wani sananne mai kima idanun jama'a, Admiral Ronnie Jackson, domin ya zamo sakataren tsoffin soja. Wannan saƙon dai yana kunshe ne a shafinsa na Twitter. Ya ce amma kafin majalisa tabbatarwa Admiral Ronnie na ɗinsa Robert Wilkie na ma'aikatar tsaron Amurka zai riƙi mukamin na wucin gadi. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta yaba da martani mai ƙarfi da Amurka ta ɗauka na koran jami'an diplomasiyar Rasha su 60, bayan da aka azza laifin cewa hukumomin ƙasar da ke Moscow su ne ke da alhakin kai hari da sinadarin masu guba, sinadarin mai guba kan tsohon ɗan leƙen asirin Rasha da ke zaune a ƙasar ta Birtaniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawan zaton shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai yi abin da ya dace ga al'ummarsa da ma bil adam baki daya ta wajen daukar matakin wargaza shirin makamin nukiliyan kasarsa a mashigin Koriyan baki daya. Trump ya yi wannan magana ce a shafinsa na Twitter jiya Laraba. Ya ce duk da yake dai yana nan kan shirinsa na ganawa da Kim.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na hantsi. Kafin mu yi sallama, bari mu yi mutaya Alhaji Sabiu Bako murnan ɗaurin auren ɗansa Ak Ibrahim Sabiu Bako, wanda za a yi ranar Asabar wato 31 ga watan Maris shekarar 2018 a masallacin Umar bin Khattab da ke Kano. Allah ya ba da zaman lafiya, ya ba da ikon zuwa. Muna kuma taya iyalan mai shari'a Tijjani Abubakar da marigayi Alhaji Abdulrahman Yako murnar ɗaurin auren ‘ya’yansu Sadiq Abubakar da Hawwa Yaku, wanda za a ɗaura a gobe Juma’a 30 ga wannan watan Maris, misalin ƙarfe 1:30 bayan sallar Juma’a a babban masallacin Juma’a na Jimeta da ke bayan tashar talabijin ta ƙasa NTA a Yola. Allah ya ba da zaman lafiya da kuma zuri'a mai albarka. a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makiri da ke sallama da ku sai anjima assalamu alaikum.